To jama'a barkanku da dare da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan lokaci kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60 a can jihohin Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu wato masu zaman kansu na amfani da Fara da Sarauniya da Nomad da Dalol da Niya a birnin Kwani ko kuma a dunar Gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a Aliyu Mustapha Sakoto tare da Ibrahim Alfa Ahmed mun sake dawowa domin mu kawo muku shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Laraba. Muna fatar ku ne lafiya. Bayan mun gama kawo muku labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni guda biyu, sannan mu nemi jin ra'ayoyinku kan matsalar ba da gudunmuwar jini domin tallafawa masu buƙatar shi.
Ya kamata mutane su gane shi ba da jini kamar ya hage yana da muhimmanci. Kyauta ce wadda ka yi a asurce wadda kuma sakamakonka Allah kawai san iya kashi. Abin da suke wannan daren wasu ba a waye musu kawunan su ba. Wasu kuma tsoro suke kar su je su bada a gano wata cuta dake cikin jikin su.
Duk lokacin da ka bada wannan gudunmawa na jini, kai ma kuma zaka ƙara samu lafiya ne sannan kuma ka cece wani ta wannan hanya ne.
To kan wannan batun zamu bude layin wayar mu domin mu ji ra'ayinku kan batun bada gudunmuwar jini din. Muna son mu ji kai mai tsaro ko ka taba bada jini ko an taba baka, in ka bayar me maka amfani, in kuma baka bayar ba me ya hana ka ka bayar din. Sannan kuma ko bayan wannan muna da labaran wasanni a takaice daga Ghana, akwai tasirin azumin watan Ramadan da dai sauran abubuwan da muka saba wa kawo muku a shirin mu na dare duka bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Dan majalisar wakilan tarayya dan Republica na Amurka Stephen Scalise, daya daga cikin yan majalisa guda biyar da wani dan bindiga ya bude musu ta yau Laraba da safe a bayan garin Washington, yana cikin hali mai tsanani, inji likitocin asibitin Jami'ar George Washington inda aka kai shi domin jinya. Shugaba Donald Trump ya bayyana cewa dan bindigar da ya harbi Scalise da wasu da dama ya mutu daga raunukan da ya samu lokacin musanyar wuta tsakaninsa da 'yan sanda. Shugaban ya bayyana wannan harbi a zaman wani dalili ga jama'a da shawo kan bambancin siyasar da ta garkame Washington da sauran sassan Amurka. An bayyana dan bindigar da cewa wani dattijo ne dan shekaru 66 da haihuwa mai suna James Hodgkinson daga garin Belleville a jihar Illinois. Jaridar Washington Post ta ce Hodgkinson yana da kamfanin safiyan gidaje kuma a shekarar 2006 an tuhume shi da laifin kai farmaki, amma daga bisani aka kori wannan kara.
To majalisar dokokin Zambia kuma ta dakatar da wakilai 'yan jam'iyyar adawa su 48 saboda sun kauracewa jawabin da shugaban ƙasar ya yi ga su 'yan majalisa ɗin a cikin wannan shekara, a wani mataki da ke nuna ƙarin zaman tankiya a yanda shugaban 'yan adawar yake ɗaure a kurkuku yana jiran shari'a kan zargin cin amanar ƙasar. An dai haramta 'yan majalisa 48 na adawa shiga duk wata harkar majalisar har na tsawon kwanaki 30 masu zuwa. Wannan matakin zai iya kuma nakasa ayyukan kusan dukkan kwamitocin ita majalisa din, wanda yanzu ba za su iya samun isassun wakilan da za su iya zama ba. A siyasance kuma wannan matakin zai ƙara zaman doya da manja da ke yin tsanani a tsakanin jam'iyyar da ke ƙara jaddada kanta a kan karagar mulki da kuma 'yan adawa da ke ƙara nuna fusata su da yadda al'amura suke gudana. Jiya Talata ma kakakin majalisar dokoki ɗin Patrick Matibini ya ce 'yan majalisa 48 na jam'iyyar adawa sai aka ta mummunar rashin hankali ta hanyar kauracewa jawabin da shugaban ya yi gaban majalisa a watan Maris. Kakakin adawa Charles Kakuma ya musanta wannan hasashen, yana mai cewa 'yan majalisar dokokin Zambia din sun sha nuna rashin gamsosu da wani abu ta hanyar ɗaukar irin wannan matakin ba tare da an ɗauki mataki a kansu ba.
Kada a sha'afa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu bincike sun gano wata sabuwar kofar da za su iya shigar ma kwayar cutar malaria su nakasa ta su hana ta yaduwa, wani abin da ya kyautata yiwuwar samu hanyar warkar da cutar baki ɗayanta da ma hana yaduwarta. Kwararrun sun gano wannan kofa ce ta hanyar wani sinadarin gina jiki ko protein wanda kwayar cutar malaria ke amfani da shi wajen shiga cikin jajayen kwayoyin halittar jini. Ta hanyar toshe wannan sinadarin gina jiki na kwayar cutar to Sam ba za ta iya shiga cikin kwayar jinin da take yi ba, inda take hayayyafar biliyoyin kwayoyin cuta kafin ta fasa kwayoyin jinin ta watsu a cikin jinin mutum. Mutum yana samun zazzabi daga kwayar cutar malaria ce a duk sa'o'i 48 ko kwanaki 2 da take jikinsa lokacin da take hayayyafa ta watsu a cikin jini. Babban masani mai gudanar da binciken Manuel Lenas ya ce jama kwayar cutar malaria wato Plasmodium falciparum birki a lokacin da take kokarin hudawa ta shiga cikin kwayar jini zai iya hana ta sanyawa mutum cuta, abinda zai kawo warkar da ita baki daya.
Labaran duniya sun zo muku daga Washington a sashen Hausa na Amurka. Kuma da lafiya, yau ce ranar karfafa bada gudunmuwar jini ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da shi. Muna da rahotanni guda biyu da za mu kawo muku kan wannan batu, wanda bayan shi za mu buɗe layukanmu domin mu ji ra'ayoyinku game da bada jinin nan. Ka taɓa bayarwa ko an taɓa baka? In baka bayar ba, me yasa baka bayar ba? To, bari mu fara da rahotannin namu guda biyu wanda kamar da na ce daga Niger da Najeriya suka fito, amma za mu fara ne daga Gombe a can Najeriya.
A bikin ranar ba da gudunmuwar jini ta duniya da aka gudana a jihar Gombe, kwamishinan ayyukan lafiya Dr. Ishaya Kennedy ya yi bayani kan muhimmancin ba da jini da kuma tanade-tanade da gwamnatin kan gudanar da ma irin rukunan mutanen da za a karbi jini daga gare su.
To, wannan World Donors Day din nan mukan organize ne mu fahimtar da mutane muhimmancin mutum ya bada jini a taimaka ma wani, sannan muna fahimtar da mutane muhimmancin mutum ya ci abincin da zai samu ƙarin jini a jikin shi. A wannan rana kuma muna kiran mata da mazaje, mata masu ciki, abubuwan da za su duba wanda zai kawo zuban jini har ya sa ma mutane ƙarin jini. Muhimmancin wannan bada gudunmuwar jini shine a taimaka yawanci wanda zaka ji an ce ana masa ƙarin jini, da aka samu abin ya taso ne mazawuka, ko ka ga mutum ya hasari ne a hanya jini na zuba ba za a samu yan kunshi ba. To, a wannan donors din nan mukan samu hankalin mutane musu bayani mu fahimtar da su a muhimmancin bada jini.
Dr. Salihu Guda, ƙwararren likitan cututtukan jini da ke asibitin Koyarwa a jihar Gombe, ya yi bayani kan hanyoyin da suke bi don karɓan jini daga mai bayarwa domin a baiwa mabuƙaci.
Mu a asibiti abinda muke kira blood bank, wato bankin ajiye jini, ba wai kawai mutum da ya zo ya ce zai bada jini ko za mu ɗauka ba ne. Akwai tambayoyin da muke masa, za mu bincika lafiyarsa, sannan za mu bincika cewa tukunan na farko bai da wani ciwo wanda zai hana shi ba da jini, kuma shi ma za mu tabbatar da cewa mun gwada yawan jininsa kan cewa shi an bayar ya bayar din shi ma ba zai masa lahani ba.
Malam Muhammad Musa Ibrahim shine shugaban kungiyar Rasula Azam a jihar Gombe, ya ce za su faɗakar da yan kungiyar muhimmancin su je asibitoci domin ba da gudunmuwar jini.
Kwadaitar da su mabiyanmu na daga lokaci zuwa lokaci su dinga samun dama suna zuwa suna ba da gudunmawar jinin saboda a cici al'umma. Zan kira ga sauran 'yan uwanmu musulmai da ma wa'inda ba musulmai ba, kasancewar duk inda ka taimaka domin a cici ran ɗan adam kamar fa ka taimaki al'umma ne baki ɗaya.
Taken ranar ba da gudunmawar jini na duniya a wannan shekara shine ƙarfafa ba da gudunmawar jini a duk lokacin da aka samu bala'i ko kuma musifa da kuma tashe-tashen hankula da suke faruwa a ƙasashen duniya daban-daban. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To, a gaida Abdulwahab. To, daga Jamhuriyar Nijar kuma Sule Mumuni Barma ya gaya mana cewa ƙasar tana fuskantar ƙarancin jini ne wanda ya sa wannan rana take da muhimmanci.
Gurin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa gaba a ƙarƙashin wannan rana ta 14 ga watan Yuni shine faɗakar da jama'a muhimmancin ba da jini don raɗin kai kafin shekarar 2020, ta yadda za a samu wadatar jini a asibitoci domin buƙatun marasa lafiyar da ke neman ceto. Sai dai jami'in ayyukan wayar da kan al'umma a asibitin karɓar gudunmuwar jini ta ƙasa CNTS Musa Lee na cewa har yanzu jama'a ba su fahimci fa'idar bayar da taimakon jini ba a nan Niger. Yana mai cewa da ke muke samun rabin adadin jinin da muke bukata alhali a ka'idar WHO, idan kashi 1 zuwa kashi 2 daga cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa na taimakawa da jini, ba za a fuskanci ƙarancinsa ba. Ƙungiyar ADSN na daga cikin ƙungiyoyin da ke ayyukan wayar da kan jama'a game da muhimmancin ba da gudunmuwar jini a Jamhuriyar Nijar. Saboda haka na tuntuɓi wani jigonta alhashi Adamu Musa, wanne yace tunanin abubuwan da ka iya biyo bayan binciken jini yasa da dama daga cikin mutane ke dari-dari da harkar bada jini.
Kun san bada jini akwai ka'idodi. An hisan mutum wanda ya samu kan misalin shekara 18 kuma nauyin shi ya kai kilo 50 abin da yayi sama kuma yana cikin koshin lahiya kuma da zai ba da jini yazo yana lahiya kuma ya ci abinci abin da suke wannan darin wasu ba waye masa kawunan su ba. Na biyu, wasu kuma tsoro suke kar su je su bada a gano wata cuta dake cikin jikin su. To shike sa mutane suna dan dadari.
Lura da irin wannan matsala yasa asibitin karbar gudunmuwar jini hada gwiwa da kungiyar ADSN domin neman mafita a duk lokacin da ta kakare.
Kamar yanzu shi in babu ana iya ga yuto dangin shi. Sai a debi jijin nasu a gwada a gani in ya cancanta a zuba mashi sai a kurara mashi. Akwai wani wurin ma lokacin da a ƙarihi biyu ƙarihi uku na dai sai a buga mai a ce a gashi gajen da ake so. Da an diba wanda an na aje ba abu babu ya kawo dangin nashi kuma babu. To mu muna da mutanenmu wanda mun san ga irin jinin su kamar misalin Omwan. Muna da address kin su ko da dare tsaka. Sai mu je mu buga masu ce gashi ana bukatar jini su zo su bada kuma kyauta ko rula ba samu. Ya kamata mutane su gane shi bada jini kamar hage yana da muhimmanci. Kyauta ce wadda kai a asurce wadda kuma sakamakonka Allah kawai san iyakar shi.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana gano cewa saukar bala'o'i na kare waita a duniya. Saboda haka taken ranar ta bana ke cewa bada jini a wani lokacin da aka shiga cikin yanayin kakanikayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule. To kamar yadda nace bayan wannan rahotanni din muna niyyar mu bude layukan mu na waya domin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu da muke yi a yau na gudunmuwar bada jini da mutane suke wato ake bukatar mutane su. To amma kafin mu bude layukan nan bari mu ji wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Kuma da latumun buɗe layukan mun kagara mu ji abin da za ku ce mana game da batun muhimmancin
bada. Salamu alaikum wa rahmatullah.
Barka da wuni.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To mu je Malam Musa.
To alhamdulillah, gaskiya wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske, kuma duk wanda ya bada kaga taimako yayi. Kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace.
Alhaji Musa Garo, tsaya Alhaji Musa, karka ajewa. Ka taba bada gudunmuwar jini ne?
Eh, gaskiya mun taba zuwa wani asibiti na da ake badawa irin na gwamnatin. To gaskiya muka dai kokari mu bada.
Me ya faru?
Eh, haka kawai da ake badawa saboda a tallafa al'umma wanda bai da shi.
Shi nace kun bayar kenan din ko?
Eh, mun bada kwarai da gaske.
To abin ya amfani kenan ko?
Eh, abin yana da amfani kwarai da gaske. Sai da ka san wasu suna dan jin tsoro ne saboda kada mutun ya je zan bada a gwada jinin shiga wata cuta.
Eh, kwarai da gaske. To mun gode Alhaji Musa. To bari mu je makodi. Hello.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Alaikum assalam, wane ne?
Dan tsoho da malam Bako na malam Anas.
To malam dan tsoho barka da dare. Me zaka ce mana game da batun da muke kan bada jini? Ka taba bayarwa?
Eh, na taba bayarwa so daya a rayuwa na zuwa yanzu.
Yanzu an shekara nawa tun da ka bayar?
Gaskiya zai kai shekara kusan 20 ko da 7 haka.
To me ya karfafa maka ka bayar da jini din wa? Me ya faru ne ka aka nemi ka bada jinin ma?
Eh, akwai wani dan uwana ne na ce maka ma.
To kuma abun ya amfani ko?
Ai hakika gaskiya ya amfani.
To mun gode kware malam dan tso. Bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Aliyu Mustafa Sokoto Bini Show. Barka da lafiya.
Barka da lafiya. Kai ko barka da dare. Wane ne?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarihin Najeriya.
To Murtala, ka taba da gudunmuwar jini?
Wallahi mun yi ta kokari mu dan samu hanyar badawa, amma insha Allah muna so, amma abokan mu da yan uwa ana ta kokarin badawa. Amma shawaran da zamu bada masu ban jinin shine cewa ya kamata a tabbatar ga yanda zaka je ka dinga bada jinin. Kin fa asibitin gwamnati ne na ɗan masu zaman kansu ne, kuma kaga akwai abokina zai taba bada jini, shi da ya bada, wani da zai bada an ja jinin shi kuma shi sai ya faɗi, sai da aka mai da jinin shi aka ƙara neman jini aka ba shi. To kaga
abubuwa yake ba.
Na'am, ina jin ka.
Nace abu bai yake ba kuwa, wanda ya je taimako kuma gashi shi ya faɗi.
Kaga kamar akwai karancin shawarwari su likitocin su ce ka ci kaza ko an
kaci. Amma kamar da ka ji malam Murtala cikin rahotannin da muka kawo, sun da mun likitoci suna magana cewa akwai ƙa'idoji kafin a bada jinin. To mun gode kwarai da gaske. To bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam Aliyu, barka da aiki.
Barka da dare. Wane ne?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Aliyu, ina fata ka wuni lafiya. Ka taba bada gudunmuwar jini?
A gaskiya ban taba bayarwa ba, saboda lokacin da muka je za a gwada ni akwai dan wani rashin lafiya da yake damuna, amma kuma daga lokacin sai suka ce sai na samu sauki sannan in dawo su gwada ni.
Amma dai abin kana gani yana da muhimmanci, ya kamata a karfafa mutane su dinga bayarwa.
A kwarai da gaske bada jini yana da muhimmanci, sannan kuma ina kira ga akwai wanda su suke ma sayar da jinin, a gaskiya bai kamata su riga sayar da jini ba, su yi kokari su dinga bada jini kyauta.
Amma masu sayarwa a jikinsu a asibiti ake diba ko kuma dai a titi suke sayarwa?
A'a, sukan je su ce su sayarwa suke so su yi, sai sun ba da kuɗi, sai an ba da kuɗi sannan su ba da jininsu.
To mun gode malam Ayuba. Bari mu tsaya nan Bauchi dai har yanzu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kana magana da Sama'il da Isfawa Kafin Madaki karamar hukumar Zambiya jihar Bauchi Najeriya.
Malam Sama'il, barka da dare. Ka taba ba da kyautar jini?
A sosai ba kaɗan ba ku. Akwai wata zama ma da Allah ya sa na ji janar hospital namu na Kafin Madaki. Akwai wani yaro ne da kansa bai da lafiya, na ga ya dace ana buƙatar jini urgent. Kake nake a gwada jini na, aka gwada jini na, aka ga ya dace aka ɗauka aka ba shi. Kuma irin wannan ɗaiɗai kuɗi ɗaiɗai kuma kan ga marasa lafiya mata masu ciki. Waɗanda akan zo maza-maza ana neman jini, mukan ce mu ga musu jini daidai gwargwado. Ai hakan yana da muhimmanci, saboda a ceci rayuwarsu. Duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi.
Lokacin da ka je Malam Sama'il, wannan abin kadara ce kawai ta sa kana gurin lokacin da ake bukatar jinin kawai sai ka yi ta yin bayarwa? Hello?
Idan na ga abin ya dace mu bada a tausaya ɗin, wallahi inda hali mukan bada a take wurin mukan bada jini a ɗauka.
Amma kamar Malam Sama'il da zo wani daga cikin wanda ya kira ya ce wai akwai wanda suke sayar da jinin, ka taɓa jin irin wannan?
Kwarai da gaske akwai masu sayarwa, akwai wanda yake sayar da jini ma har yasa rayuwar sa, ma ni ma kai na san shi.
Kai.
Kwarai da gaske.
Amma akwai hatsari, amma akwai hatsari ga wanda zai sayar ga wanda zai sayarwa.
A gaskiya kan babban hatsari ne, gaskiya mutane su ce ya sayar da jini, gaskiya ba ya kama dole ba.
Lokacin da ka je zaka bada naka jini din, ai maka tambayoyi game da lafiyar kai kanka tukuna ko haka kawai aka ce ka kwanta a diwa?
An mun tambayoyi sosai, kuma na ba su cikakken labari a game da lafiya na, sosai na musu na ba su labarin cikakken lafiya na gaskiya.
Sun ɗibi jinin naka suka je suka gada kafin su sa shi wanda za a baiwa?
Kwarai da gaske sun ɗiba.
Madalla, to Allah ya baku ladan wannan abu da kuka yi Malam Sama'il, mun gode kwarai da gaske. To jama'a, iyakacin irin wayoyin da za mu yi ɗauka kenan a yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu da muku da wani batu. To yanzu karfe 5 sola minti 10 na lasari a nan sashen wasu murar Amurka tsakiyar birnin Washington DC lokaci ne da zan gayyato Baba Yakubu Makeri ya baku
wasanni a takaice.
Kaftin Asamoah Gyan ya sha matukar yabo na wani tarihi da ya kafa inda ya zama dan kwallon farko da ya fara zirawa Ghana Blasters kwallaye 50 tun lokacin da ya fara mata wasa. Gyan da yake wasansa a kungiyar Al Ain da ke hadaddiyar daular kasashen Larabawa ya shiga cikin rukunin mashuhuran ƴan wasan nahiyar Afirka da suka kafa manyan tarihi a fagen kwallon kafa. Tsohon dan wasan na gaba na Sunderland ta kasar Ingila ya bayyana matukar farin cikin sa da kai ga wannan tarihin. Gyan ya fada wa talabijin TV3 a birnin Accra cewar wannan wata rana ce da na yi matukar farin ciki a rayuwata. Babban kodin Ghana Blasters Kwasi Appiah ya kyauta zaton kulawa da ya yi sosai a kan ‘yan wasan Ghana na kasashen waje kwalliya ta biya kudin sabulu. Kwasi Appiah ya yi amfani da sabbin ‘yan wasa kamar Raphael Jamina, Thomas a Japan da Lumo Agbanyenu ya fara da su a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2019 inda Ghana ta lallasa Ethiopia da ci 5-0 a filin wasan Baba Yara a birnin Kumasi. Ko da yake sabbin ƴan wasan sun sha yabo matuƙa daga ƴan kallo saboda rawan gani da suka taka da kuma gagarumin nasara da Ghana ta yi a wannan wasan. Amma duk da haka Kwasi Appiah ya ce yana nan yana ci gaba da gyare-gyaren kungiyar wasan har sai ya samu rukunin ƴan wasa mai inganci da yake bukata. Tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana ko kuma GFA takaice Fred Papo ya ce ba a samu ci gaba ba wurin wasan cikin gida na Ghana Premier League. Shekaru da dama kenan wasan Premier League din Ghana ke shan suka na rashin samar da kwararrun ƴan wasa da za su yi daidai da takwarorin su na sauran kasashen Afirka. Wasu masana sun alakanta wannan rashin ci gaba na wasan cikin gidan ne da rashin samun kamfanoni masu daukar nauyin league din Ghana saboda rashin sha'awar sa. Kimanin shekaru 20 kenan kungiyoyin wasan cikin gida na Ghana ba su taba ka wani abun a zo a gani a wasannin Afirka ba. Amma Mr. Papo ya ce hukumar da ke kula da league din Ghana ya kamata ta tashi haikan ta inganta wasannin cikin gida.
Kuma da latun zuwa mu ji tasirin azumin na watan Ramadan a wasu daga cikin masarin.
Sunana Al-Mustafa Maidala. Abinda an muhimmancin azumi a abubuwa kamar guda biyu ko he da haka a takaice na farko daga cikin su azumi na koye sheka in kana da wadata ka tuna akwai waɗanda ba su da wadata saboda yinin da kakai da yunwa saboda haka wannan babban muhimmanci na masu arziki shizan suna bada taimako ko bayan azumi ga waɗanda ba su da galiyo.
Aisha Muhammad Dangoko. Azumi yana da mahimmanci sosai saboda lokacin azumi zaka ga in kamar misali in an ce a karanta alfulada daya za a iya baka lada 10 koke. Allah yana saukar da abubuwa da yawa ga azumi. Lokacin azumi ana ƙara abubuwan lada suna ƙara yawaita sannan kuma Allah yana gafarta ma bayi waɗanda su sannan in ma kana cikin ƴan wuta Allah na iya mai da kai cikin aljanna da dai abubuwa dai masu yawa.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Kamfanin watanni 6 na kwato birnin Mosul daga hannun ISIS wanda sojojin Iraki suka kaddamar ya kusa zuwa karshe. Kungiyar ƴan tsagerin ta kama birnin Mosul daga inda ta so ta kama Baghdad baki daya amma sojojin Iraki sun kwace kusan dukkan birnin daga hannunta. Yanzu wasu ƴan unguwanni kalilan suka rage a hannunta a can kuriyar yammacin birnin. Lokaci ne kadai ya rage kafin a kashe dan kungiyar ISIS mai tsaron ra'ayi na karshe ko kuma a kore su daga birnin. Amma a yayin da suke shirin su ja daga ta karshe, ƴan ta'addan na ci gaba da tsanantawa mai muni ga fararen hula mazauna yankin. Kamar yadda ofishin babban kwamishina kan kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana, ISIS ta kashe mutane fiye da 200 a makonni 3 da suka gabata. Gaba ɗayan dangi, ciki har da yara ƙanana waɗanda ƴan ta'addan suka kashe. Zaid Ra'ad Al-Hussein, babban kwamishina kan haƙƙin ɗan adam ya ce, harbin yara yayin da suke shirin guduwa da iyayensu. Babu wata kalma ta Allah wadai da za ta wadatar karara wannan laifin yaƙi ne. ‘Yan ISIS sun yi amfani da mutane a matsayin garkuwa kuma sun kashe mutane yayin da suke ƙoƙarin barin birnin. amma yanzu yanke-yanken da azabtarwar ya karu ISIS na kulle gaba ɗayan iyali a ɗakin ƙarƙashin ƙasa ba abinci ko ruwan sha sannan an liƙe ƙofofin haka kuma an dasa nakiyoyi akan hanyoyi da gidaje domin hana mutane guduwa shugaban tawaga ta musamman Brad McGurk ya ce muna aiki kusa da kusa da dakarun tsaron Iraki wajen shirin tabbatar da mun yi nasara kan ragowar mayakan a Mosul a yayin da muke yin iya bakin kokarinmu wajen kare rayukan fararen hula waɗanda Daesh ke kokarin dauka ta ƙarfin tsiya ya ƙara da cewa amma yana da matukar amfani a tuna da abin da ke faruwa a yanzu hakikanin fuskar abokanan gaba masu kisan kare dangi ba su da tausayi kuma barazana ne ga ci gaban zamani ga al'umma baki daya da kuma waɗannan fararen hula da suke makale a Mosul waɗanda Daesh suka yi garkuwa da su za mu yi iya bakin kokarinmu kan marawa dakarun tsaron Iraki baya domin ceto su wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka idan kuna da ƙarin bayani ko iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC 20237 USA za kuma ku iya yin bayani ko ganin wannan editorial din da ma waɗanda suka gabata a shafin editorials na yanar gizo www.voanews.com/editorials
to madalla to yanzu sai labarai a takaice ga Ibrahim
Majalisar Wakilan Tarayya ɗan Jami'ar Republican na nan Amurka Stephen Scalise ɗaya daga cikin majalisa guda biyar da wani ɗan bindiga ya buɗe musu ta yau Laraba da safe a bayan garin nan birnin Washington yana cikin hali mai tsanani inji likitocin asibitin Jami'ar George Washington inda aka kai shi domin jinya. Shugaba Donald Trump ya bayyana cewa ɗan bindigar da ya harbe Scalise da wasu da dama ya mutu daga raunukan da ya samu lokacin musanyar wuta tsakaninsa da 'yan sanda. Shugaban ya bayyana wannan harbi a zaman wani dalili ga jama'a da su shawo kan bambancin siyasar da ta garkame Washington da sauran sassan Amurka. An bayyana ɗan bindigar da cewa wani dattijo ne ɗan shekaru 66 da haihuwa mai suna James Hawkinson daga garin Belleville a jihar Illinois. Majalisar Dokokin Zambia ta dakatar da wakilai 'yan jam'iyyar adawa su 48 saboda sun kaurace wa jawabin da shugaban kasar ya yi ga 'yan majalisa cikin wannan shekara a wani matakin da ke nuna ƙarin zaman tankiya yayin da shugaban 'yan adawar kasar yake daure a kurkuku yana jiran shari'a kan zargin cin amanar ƙasa. An haramtawa 'yan majalisar su 48 na adawa shiga duk wata harkar majalisa na tsawon kwanaki 30 masu zuwa. Wani matakin zai kuma nakasa ayyukan kusan dukkan kwamitocin majalisar waɗanda a yanzu ba za su iya samun isassun wakilan da za su iya zama ba. A siyasance kuma wani matakin zai ƙara zaman doya da manja da ke yin tsanani tsakanin jam'iyyar da ke ƙara jaddada kanta kan ƙargan mulki da kuma 'yan adawa da suke ƙara nuna fusatar su da yadda al'amura suke gudana a nan Zambia. A jiya Talata kakakin majalisar dokoki Patrick Matibini ya ce 'yan majalisar 48 na jam'iyyar adawa sun aikata abin da ya bayyana a zaman mummunar rashin hankali ta hanyar kauracewa jawabin da shugaban ya yi gaban majalisa a cikin watan Maris. To amma kakakin 'yan adawar ya yi biris da wannan ikirari na shugaban wato kakakin majalisar dokokin.
To gashi kamar Ibrahim Juma abin da ya sauƙaƙe na a daidai wannan lokaci nan ne ƙarshen shirye-shiryenmu na baki ɗaya na wannan rana ta Laraba sai gobe da safe ƙarfe 6 muna fatan Allah da mu da muku doni sabon shiri sannan mu biyo da na ƙarfe 8 yanzu ka madadin dukkan ma'anar sashen Hausa na murya amurka musamman shi Ibrahim Alfahmi da muka gabatar da shirin tare da shi da kuma Julie ta ba da umarni da injiniyoyin mu Ali Mustapha Sakwata ne a ƙarasa da ran lafiya sai an jima.